Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 24 ga watan Oktoba. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu, ga kanin labaran.
A cewar jami'ai da masu fashin baki mai yiwuwa ne da haɗin bakin mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka hudu a harin da aka kai musu. Shugaban ƙasar Kenya ya ce dole ne a gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis ko da ko babu ɗan takara adawa a ciki. Ɗan Najeriya nan da ya ɓoye ban a wandonsa har yi ƙoƙarin tarwatsa jirgin sama a Amurka ya shigar da ƙaran gidan yarin da ake tsare da shi.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa taron gwamnonin yankin kudancin Najeriya ya amince da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. To amma za kuma a ji cewa a zaɓe na gaba ba kowa guguwar Buhari za ta kwasa ba, saboda
waɗansu wanda aka zaɓe su ta dalilin guguwar Buhari wallahi sun zama kaikai, sun zama kamar burgamin bushiya.
To sannan wani taro ya yi kira ga kowa da ya tabbatar da tsaftar abinci komai yunwa.
In an ba wani abinci da ba kyau, baka san ko dan wanka bane.
Sannan kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafa da shirin sana tsaka mai wuya, inda za a ji ci gaba da ake na murza gashin baki game da zaben da ke gaba a Jamhuriyar Nijar. Amma duk waɗannan sai a fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan mai yiwuwa ne sun taimaka wajen ɓata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan ɓauna. Maharan, ‘yan daba, ‘yan ta’adda ba sa rasa magoya baya a cikin al’umma, a cewar Alma Hassan, magajin garin Tango-Tango, inda wannan lamari ya faru. A tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yaɗa labaran yammacin duniya, an dai kama babban hakimin ƙauyen Tango-Tango mun kai la alasan tun lokacin da aka yi harin, a cewar Hassan, abinda ke daɗa nuna cewa akwai alamun da haɗa bakin mutanen ƙauyen. Da yake magana ta wayar tarho da sashen Faransanci na muryar Amurka, Hassan ya ce sojojin Amurka huɗun da aka kashe suna daga cikin wani ayarin da ya haɗa da sojojin Amurka na musamman guda takwas da ake kira Green Berets da kuma sojojin Nijar na musamman kamar 20. Waɗanda suka je ƙauyen da ke kusa da iyaka da Mali domin gudanar da farautar 'yan ta'adda.
Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce dole ne a yi zaɓen shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis, ko da kuwa akwai ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ko babu shi a zaɓen. Zaɓen da aka shirya yi ranar Alhamis dai shi ne zaɓen shugaban ƙasa na biyu cikin wannan shekarar. Kotun ƙolin ƙasar Kenya ta yi watsi da sakamakon zaɓen farko da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, saboda zargin da ta yi cewa an tafka maguɗi a ciki. Ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ya janye daga zaɓen da za a yi, yana mai cewa hukumar zaɓen ta Kenya ta gaza yin sauye-sauye don tabbatar da adalci a zaɓen. Suma haɗakar jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewarsu da hukumar zaɓen, da cewa bata shirya gudanar da zaɓe na gaskiya ba. Jiya Litinin, shugaba Kenyatta ya ce gwamnatinsa ta baiwa hukumar zaɓen dukkanin kuɗaɗen da take buƙata na gudanar da zaɓe. A wata sanarwa da jakadan Amurka a Kenya ya fitar jiya Litinin a madadin ƙasashen yammacin duniya 20, ciki har da ƙungiyar tarayyar Turai, ya ce suna kira ga dukkanin ɓangarorin da lamarin ya shafa a Kenya su haɗa kai a yi zaɓe ingantacce. Sai dai kuma ana zargin Ruth Odinga, ƙanwar ɗan takarar jam'iyyar adawa, da laifin lalata kayayyakin hukumar zaɓen da kuma ƙarfafawa magoya bayanta su tayar da hankali, shugaba Kenyatta ya kalubalanci duk wasu masu kokarin barazana ko kuma kai harima masu gudanar da zabe da cewa kar masu fasa.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Dan Najeriya nan da ya boye bom a cikin wandansa har ya kokarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na Amurka a shekara ta 2009 ya shigar da kara kan cewa an take masa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi a gidan yari. A cikin karar da ya shigar a makon da ya gabata a wata kotun tarayya dake jihar Colorado ta nan Amurka, Umar Faruk Abdulmutallab ya yi kokarin cewa an kebance shi guri guda a gidan yarin, an kuma hana shi ganawa da danginsa, sannan kuma an hana shi yin ibadar addinin sa na musulunci. Haka kuma Umar Abdulmutallab ya yi zargin cewa an tilasta shi cin abinci da ba halal ba, kuma lokacin da ya yi yunkurin yin yajin cin abinci da nuna rashin jin daɗin abubuwan da ake masa, an yi mishi durar abinci ta dole ba tare da amincewarsa ba. Shi dai Abdulmutallab yana gidan wakafi ne a jihar Colorado, wanda shi ne gidan yari mafi tsaro a Amurka, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurar rai da rai na tsawon rayuwa ɗaya bayan ɗaya har sau huɗu. Abdulmutallab da ya yi ƙoƙarin tayar da bam ne a cikin wani jirgin saman da ake ɗauke da mutane fiye da 300, amma haƙarsa ba ta cimma ruwa ba, bayan da sauran fasinjojin da ma'aikatan jirgin suka afka mishi, suka cafke shi har zuwa lokacin da jirgin ya sauka a filin saukar jirage na birnin Detroit.
Shugabannin cibiyoyin samar da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi wani taro na kwana guda domin neman tallafin dala miliyan 334 domin tallafawa mutane miliyan 1.2 ciki har da 'yan gudun hijirar Rohingya da masu taimaka musu a ƙasar Bangladesh. Kafin a gudanar da taron asusun, wani kakakin ɗaya daga cikin cibiyoyin bayar da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ya ce yanzu yawan 'yan Rohingya da suka yi gudun hijira domin gujewa tashin hankali da musguna musu da ake yi a Myanmar cikin watanni biyun da suka gabata sun kai 600. Hukumomin agaji sun yi imanin cewa tashin hankalin ne ke samun mafi ƙarancin tallafi a duniya, wanda hakan ya sa madugun hukumar kula da ayyukan ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock yake gaya wa mahalarta wannan taron na wuni guda cewa ana ƙoƙarin haɗa hancin kuɗaɗe ne don a ceto rayukan 'yan gudun hijirar, kuma tare da kare su daga ƙuntata musu da ake nan gaba. Dubban 'yan gudun hijira sun fara ɗunguma birnin Bazar na Bangladesh ne daga ranar 25 ga watan Agusta, bayan da wasu tsagerun Rohingya da suka kashe 'yan sanda a Myanmar tare kuma da tada hankali a ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, gwamnonin yankin kudancin Najeriya sun yi wani babban taro a Lagos, inda suka ayyana amincewa da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, amma kuma suka goyi bayan kwaskwari fasalin ƙasar. Babangida Jibrin, gare ka.
Wannan ne dai taron farko da gwamnonin suka gudanar tun wanda aka gudanar a shekara ta 2005. A sanarwar taron da gwamnan jihar Lagos Akinyemi Ambode ya karanta wa manema labarai a daren jiya, ya bayyana cewa gwamnonin sun amince da goyon bayan kasancewar Najeriya ɗaya ƙasa al'umma ɗaya, sai dai ya ce gwamnonin sun bayyana goyon bayansu na sake duba yadda tsarin ƙasar ke tafiya a gwamnatance.
Governors restated their commitment to a united and indivisible Nigeria.
Yace gwamnonin mun amince da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, sai dai akwai buƙatar sake fasalta tsarin mulkin ƙasar sabanin yadda yake tafiya a halin yanzu.
The summit also reiterated its belief in true federalism.
Ilayo inji gwamna Akinyemi Ambode, gwamnonin sun duba batun harkokin tsaro da ya shafi yankin da sauran sassan Najeriya Najeriya ta yarda za a bullowa lamarin. Duko ya al'ummar yankin kudancin Najeriya suka ga wannan taro da aka gudanar gare abinda wani malami mai suna a Kinyele ya shaida mani.
Yes, you have the Southeast Caucus, you know, governors forum meeting regularly, the South-South governors meeting, the South-West meeting one way or the other.
Yace ana gudanar da taruka na gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da na kudu maso yammacin Najeriya. Wannan taro da gwamnonin suka gudanar wanda yake zuwa tamkar na farko a wannan zamani, muna ganin abinda ya dace ne domin zai taimaka wajen ciyar da yankin gaba. Taron gwamnonin na yankin kudancin Najeriya dai za a iya cewa tamkar koyi ne da ƴan uwansu na arewacin Najeriya, sai dai kuma tarukan yadda suke zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar zabe na shekara ta 2019 da kuma batun sake fasulta ƙasa ya sanya aya tambaya daga masu lura da harkokin siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar Najeriya a nan gaba. Babu ne cikin muryar Amurka daga Lagos.
Da malamin lafiya shine cigaban Najeriya.
Haka yake, sannan a gaida Babangida. To daga Lagos kuma bari mu kada can Yola jihar Adamawa, inda ƙwararru da masu ruwa da tsaki suka yi wani taro na ƙasa kan tsaftar abinci da kuma ingancinsa a daidai lokacin da talauci da kuma yunwa kan sa a ci duk abin da aka samu. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
A wajen taron karawa juna sanin da ƙwararru kan kiyaye lafiyar abinci ta ƙasa, wato National Food Safety Expert, suka gudanar a nan Yola fadar jihar Adamawa, an ankarar da jama'a ne kan muhimmancin kula da abincin da ake ci a yanzu da kuma matakan kariya daga sabbin cututtukan da ke da alaka da abinci, musamman a wannan lokaci na hannu baka hannu ƙwarya. Da yake jawabi a taron, wani ƙwararre kana shugaban tawagar Mr. Favero Chuku ya yi bayaninsa ne kan hanyoyi da kuma abubuwa goma da idan jama'a ma suka kiyaye za su kubuta daga kamuwa daga cututtukan da ake ɗauka ta hanyar cin abincin da ake ci. Yace tsaftar shi kansa mai dafa abinci da na muhallin dafa abincin suna daga cikin abubuwan da ke tabbatar da ingancin abinci da ma lafiyar jama'a. Nan ne ra'ayin jaridar nan Mrs. Mojumo Kunjuela da ke ma cikin tawagar ta ce aikin kiyaye lafiyar abinci aiki ne na kowa da kowa.
Abinda ma ya kamata mu yi tun yaushe shine tsafta. Wanke hannu kawai in ka shiga bayan gida ka dawo ka wanke hannunka.
Haka nan ma sananniyar ƴan jaridar ta ba da shawara hada karfi da karfe domin fadakarwa.
Mu a jarida ko a television ne ko a radio ne ya kamata mu taimake juna. Abin nan ba wai in ya shafi gwamnati ba zai shafe mu ba. Dukkanmu in an ba wani abinci da ba kyau baka san ko dan wanka bane ko in ka je ka siya nama a kasuwa abin ba daidai bane. In maganan rashin lafiya ya taso ya shafe mu duka. Shi yasa a wannan taro muka kira manoma, muka kira masu sadda kayan gona har zuwa ma can kasan waje muka kira masu sadda abinci.
To wai ko me waɗanda suka halarci taron ke cewa?
Fanika yana da yawa domin shin akwai abubuwan da muke yi a jahilce wanda ba mu sani ba, yau sun zo suna gaya musamman kamar yanzu da yake magana yanda ake daukan tumatir daga nan zuwa Lagos sa aje awaki a sama tumatir a kasan nan, kaga dole awaki za su fisari, in sun fisari kuma zai taba tumatir din.
Ana magana yanda mutane suna samu tutuka daban-daban ta hanyar abinci domin a cikin rashin sani wani tutuka yana iya faru da jama'a.
Kamar yadda bayani daga masana ke nunawa, cututtukan kwalara da atini da zazzabin typhoid jirge ɗaya ne ya kwaso su domin duk kusan a gurbataccen ruwa, abinci da ma muhalli ake samu batun da ya zama tilas a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya ubangi sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahi.
Amin. Kuma a gaida Ibrahima, to bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda a yayin da waɗanda suka saka ido na ƙungiyar tarihin Turai a zaɓen shekara ta 2015 ke cewa su fa ba su fifita Buhari ba, wasu 'yan jam'iyyar APC kuma ke cewa zaɓe na gaba fa iya ruwa ne fudda kai. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Tsohon jagoran sa ido a zaben Najeriya na 2015 daga kungiyar tarayyar Turai, Santiago Fisha, ya musanta zargin da wasu ke cewa kungiyar ta fifita takarar Muhammadu Buhari na APC kan sauran 'yan takara. Da yake fayyace yadda kungiyar ta gudanar da duba zaben a ziyarar da ya kawo a Abuja, jami'in na Turai ya nanata yaba wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan don yadda ya amince da shan kayi. Profesa Jibo Ibrahim ya sha nana ta muhimmancin mutane su rika tambaya kan abin da basu gane ba kan 'yan siyasa.
Domin muna samun mutanen da za su ci zaɓe wani lokaci su saci zabe in sun fara mulki suna abin da suka ga dama ne maimakon su yi abin da zai taimake jama'a. To amma gaza ne na mu ma mutanen me yasa muke shiru muke barin su suna abin da suka ga dama bayan mutane na ta wahala.
Ministan matasa Solomon Dalong ya ce talakawa suka jagoranci zaben 2015 yana mai cewa jam'iyyar za ta fito da sabon salon cancanta a 2019.
Amma alƙawarin da ni nayi shine a wannan jami'an mu na APC babu APC sakuma ba 2019 APC za ba da ansa halinka in an zabe ka ka je baka taka rawa mai kyau ba jama'a su yadda kai zabe nan gaba ba zai zama sana'a kuma ba ita jami'an APC a 2019 tantancewa ma da za a yi wa waɗanda suka cancanta su zabe zai nuna irin yadda muna so mu ci gaba duk wani mutum wanda yake nema a zabe shi to yi wa jama'a aiki waɗansu wanda aka zabe su ta dalilin guguwan Buhari wallahi sun zama kaikai sun zama kaman burgamin bushiya kasan kara ta burgamin bushiya sai ka daga nu yana na yana so kanka kuma gashi guguwan Buhari ne ya kawo su to wannan guguwan ta haye teku halin mutum ne yanzu zai cice shi.
Hukumar zabe na ci gaba da sabunta rijistar waɗanda ba su samu katin ba da kuma alwashin inganta amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a a zabuka na gaba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale, to yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don kanta ita kanta. Saboda haka
muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, labbaka, gaskiya da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya.
Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoto game da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Mu a matsayinmu na yan adawa ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki, bisa kan kiwon lahiya, bisa kan tunda su da sun ka kwato mulki.
Kwace ne suka yi?
Kwace ne an kai mana. Kowa san da wannan.
Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sadomin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Welcome, wa yake da gaskiya ne tsakanin yan adawar Niger da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki kan maganar zauren nan na tattaunawa na CNDP.
Ya sunana Alhassan Ali. Yana fatan su yan adawa su gane nan kasar gaba ta bayyana su bace. Niger ce gaba daya. In sun ka tsaya suka aiki su ma yanda PNDS ta kawo wannan matsayi za su samu wannan matsayi. Amma idan su kuma suka kaurace ma taron CNDP ni banga sun cika gurin su na yan kasa ba kun banga sun dauki alƙalukan da suke ma yan kasa ba.
Sunana Muhammad Ibrahim. Wannan mataki da yan ada suka yayi daidai saboda tun lokacin da aka ci CNDP din mu aka ci a kahon nan sai ni kin ra'ayi kamar CNDP kin ma da aka je ra'ayin mu yan adawa dama mu ra'ayin mu a taro ai consensus a samu mutum guda wanda ya kamata a nada shugaban Seni dan saboda Seni ce wadda kaga zabe da aka yi ma 2006 zabe ne na kwamacara kenan ya kamata wannan zabe da za a yi zabe a sa Seni ta kirki wadda za a yi zabe wanda kowa ya yarda shi kenan wannan Seni ki da aka wa mutaban zaci kai mu mai yarda ita ba idan ba a gyara wannan Seni ki bari zai illa kenan wurin je noman goje ne gwamnati ne ya kamata ya saddabo ya gyara saboda gwamnati shi ke da iko kamata yayi ya samu ya gyara a samu zaman lafiya a ƙasa kenan bai kamata an yi zabe 2006 zabe ne wanda an san kowa ya san zaben yadda ake kenan kuma zabe na gaba kuma hallo a ce ai wani zabe wanda bai kamata ba kenan ya kamata ai zabe na kirki
haka ne to ina kuma gaskiyar wasu da ke cewa wai an ji Prime Minister Niger a hukumance yana faɗa cewa kasar ta riga ta gama auka cikin likitan siyasa me yasa kuma ya ada suka nace cewa su ba za su taba rattaba hannayensu a duk wata maganar kafa majalisar CNDP idan ba tare da akwai shaidu a gaban wurin ba ya kuma zargin da wasu suke na cewa daga wajen Niger ne wasu suke ingiza yan adawa suna turjewa duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu kai ga taba su a ci gaban muhawara da Yusuf Abdullahi ya shirya mana a can birnin Yamai tsakanin Abdulmumini Usman na bangaren jam'iyyar mai mulki ta PNDS tarayya da kuma Bana Ibrahim da ke wakiltar yan adawa kuma za mu tashi ne daga waccan magana da aka ce an ji tana fitowa daga bakin shi Prime Minister kasar na cewa a hukumance Niger tana fuskantar rikitan siyasa. Shin yayi wannan maganar ko Malam Dumumu ne?
Bisa ga magana ta cewa wato Prime Minister ya aika wasiƙa ta cewa ya amince da akwai rikicin siyasa ta barbarewa siyasa. Wannan ai labari ne ga tana ce.
Yanzu babu rikicin siyasa.
Prime Minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba.
To akwai wasiƙar homuna da ita.
Eh mu ma muna da ai muna mun ka aika ta.
Kai magana kana.
To don haka Prime Minister ba zai kirkiro abin da babu ba kuma shine ke shugaban gwamnati.
Malam Bana. Kun yi magana cewa a baya kun so a kira wannan taron na sai NDP domin tattauna kan wasu matsaloli. Kuma ba a kira wannan taron ba. Yanzu ya bayyana cewa ai kuma ɗan adawa kuna iya kusa a kira wannan taron idan kun ga wata matsala wadda kuke so a tattauna da ita a ƙarshen wannan majalisa.
Yo an yi shi a baya. Kun sha kun da mun so biyu muna tambayan muna akwai muna rubuta ma Prime Minister shine shugaban CNDP muna tambaye shi mun kace lokacin da anka fara kama mutan adawa ana sa su kasu mun taba mai abun
ga wace amsa ba ku
yo har yanzu dai ba kirawo CNDP nan ba
yayi magana cewa ba komai ake tattauna da shi a CNDP ba
haka yace wanga shi ma yanzu aka gai to bari tunar mai da wani abu mu a matsayin mu na yan adawa ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki bisa kan kiwon lahiya bisa kan tunda su da sun ka kwato milki
yau kwace ne suka yi
kwace ne an kai mana kwasan da wannan yau ga hannun su milki yake ko su ne suke da nauyin jagorancin Niger ko su ya kamata su kawo kamata ce su kawo response bisa kan
su
bada amsa bisa kan matsalolin da ƴan Niger suka huskanta amma baka ce wani mu ɗan adawa mu zo mu zamna a tattauna bisa kan kakan da ya kamata lakol ta gyaru ya kamata kiwon lahiya a samu
wannan to yanzu da yake kuna gani
ita wannan majalisa cewa an kare dokokin ƙasar Niger an tsaye da hanyoyi wanda ke sawa demokarasiyya tabbata a cikin ƙasar mu.
To da yake yanzu kuna ganin ita wannan majalisa ta CNDP ba ta da wani tasiri na sasanta ƴan siyasar Niger. Ta ina kuke ganin yanzu za a samu matsala domin kire zabuka?
Ga abin da muka ce ma Birji Rafini lokacin da ya tura muna
wasiƙa
muka ce mai yau an sha aihuwa rana na kashewa tare da Birji Rafini sai ya zo ya ce muna a ya yarda ya dauki maganganu ya je ko wani Bazoum ko wani Masaudu ko wani ma minista da bakai ma wannan ba ayi watsi da abin da mun ka tsaida mun ka ce wannan bin ma yin shi kuma yau in suna so ayi a zo ayi ina zuwa
zaka magana
abin da mun ka ce ma Birji ne
ga shawara bari mu je shawara da
zuwa suka ba ga shawaran da mun ka ce ga abin da mu muke so yau an rinjaye su kawo mutanen su mu kawo mutanen mu a kirawo shaidu
na ciki ko na waje
ko ina ake samun su a kawo su in na ciki ne akwai shaidu ma wanda duk bangarorin biyu muna iya yarda da su ko ni cikin kasar ga in ma babu a ketare ana iya samu a kawo shaidu a ce to wanga ga abinda kun ka tsaida ga lokacin da zai dauka ga abinda ya kamata ayi lokaci zuwa lokaci kuma ana taro da tanzanta a zo a ga cikin me ina ka ko
wato idan na fahince ka kamar idan ma an kira taron nan majalisar CNDP ya kamata a kawo shaidu waɗanda za su sa ido
abubuwa ba sai CNDP na mu
ba ma su zaka CNDP
mu ta mun kai ɗan adawa da shi da bo shi ne hoye wannan abin shi ya kawo wannan shawara shi Birji cewa yi ɗan adawa su biyar masu rinjaye biyar a zuwa zamna mun
ba a karkashin CNDP ba
kuma ba karkashin CNDP
nagode Abdulmu kashi irin shawarar da suka bayar na cewa a bar magana ita wannan CNDP saboda bata da wani tasiri kamar yadda ya kwatanta cewa a kira wani taro kuma a samu shaidu ko na cikin gida ko na waje waɗanda za su sa ido kan abubuwan da shawarorin da kuka tsayar
abinda muka fahimta shine ana son ayi watsi da incin kasan mu a take shi dan saboda dalili guda shine kuɗin masu hannu da shuni wato shine ƴan adawa sun koma bisa ga wannan sun yi wani tsayin gwamin shaki dole ne in muna son kuɗin nasaru sai mun yi wanda suke so ai ya faɗa ma da cewa duk zabe wato Nasaru ne ke bada su kudi.
Don
haka sauran kungiyoyi don haka dole ne sai mun zo mun zauna tare da su mun yi abin da suke so sannan mu samu wannan
ya ce kuma su ne suka tilasa mu kiran sai NDP ne
abin da ayyano maganan kenan zan tunani mishi da cewa zabe wanda ya wuce ka san ko kashi nawa cikin 100 kasar Niger bijje na sunan suka doka
no
yadda 80 France ma dake ita ce ake ganin tana bada wato babban tallafi abin da ta bada miliyar biyar ne nake gani bai wuce haka ba haka
wato kamar anan kana nufin cewa ko da masu hannu da shuni ko ba su Niger na iya shirya zabuka
bisa aikin zabe bisa abin
da zai zo a to
bisa abin da shi zabe mu za mu kiyaye da kishin kasar mu za mu kiyaye da incin kasar mu in dai dole ne sai mu watsi da incin kasar mu dan saboda a ba mu kuɗi mu yi zabe
kenan kai ganin cewa an zo an tattauna da yan adawa shi
ina zo kana ai ku din nan
ai watsin din
ai magana da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yi yarjeje ne da ku mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kuɗin zabe ai abin nuhi kenan to ba za mu yi haka nan ba incin kasar mu
bar kana bashi
amsa incin kasar mu za mu kiyaye da shi da kuɗin nasaru da ba kuɗin su ba insha Allah ko da cikaro ne zamu yi mai zabe zamu yi shi da haka ban kai ma ga magana wato shi birji kamar da kai ka fada wato kowa san shi dai a cikin kasar ga da cewa Latif Zainu mai dattako ba mutum bane mai son tashin hankali inda abubuwan da bukatocin da kace kun gabatar da su in kun gabatar da su wani ban sani ba inda waɗannan bukatocin sun kai a kira sai NDP za a kira sai NDP to yanzu abin da zance anan a ƙarshe bisa ga wannan magana shine shi sai NDP kinga abu ne shawara ce aka yanke tsakanin masu wanda rike da mulki da wanda bai rike da mulki aka ce to muna son ko da yake ba ka rike da mulki muna son mu zan saurari ra'ayinka akwai wani dandali wanda yake ana iya saurari ra'ayin yan adawa shine majalisa amma aka ce bai isa ba dan saboda a majalisa wani bi mutane ba su nutsuwa su saurari juna amma idan aka zo can wajen misunan shi wajen sai NDP zaka ga wato wasu abubuwa duka wanda suka kulle za a ga kawai rashin fahimta juna ne to don haka Ibrahim shi dai yawan ga zabe wanda an kai an yi shi ne da sa idanun kasashen nan da kuke cewa su zo su yi shaidu tare da su aka tsara mulkin aka tsara zaben aka yi aka tafiyar da shi ta su suka ce kuma yayi haka ku amince da shi kuna cewa dole sai sun zo sun zamna sun yi shaidu bancin malaman mu da sarakunan mu da duka misunan su pastor da a cikin kasar ga suna nan zamne ran nan tare da su kun gani su a cikin wato akwatin television sun zo sun zamna su ne dama aka doka da nauyin cewa su ne shaidun abin nan shaidun mu na kasa bancin sun zo sun zamna ku ce mana sai kun
kawo nagode
sai an kawo da saru
nagode
sai an kawo da saru kin dina dan saboda su ba mu kudi mai
sani
to ba masu kudin su inda da haka ne
to kashi ya kudanta cewa kamar duk takitaken ku dan dai masu hannu da shuni su rike kudin su ne game da zabukan da ke kabe
to a gaishe ku to a shirin mai zuwa Allah ya kai mu rana ta yau zamu yi kokarin mu bi diddigin maganar waɗannan kudaden da ake cewa suna fitowa daga kasashen ƙetare suna shiga cikin harkar zaɓuɓɓukan Niger ha kuma zargin da wasu ƴan adawa suke yi na cewa gwamnati mai ci so kawai take ta maida Niger kamar Mali ko me wannan yake nufi ne akwai kuma maganar jinjinan nasarori ko aka san su da ita gwamnatin mai mulki ta PNDS tarayya ta samu ko ta kasa samu yanzu muna godiya ga su Abdulmumin Usman da Ban Ibrahim da kuma shi musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can Yamai kuma ya yi kuma na ita muka kawo muku a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington.
To masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalin Honorable Sanusi Rikiji kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara da Alhaji Ahiru Mangal karuwar da aka samu ta jaririya Murja Sanusi Rikiji wadda zuwaira ta haifa ranar 6 ga watan nan na Oktoba Allah ya raya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Safilu Hashin Gumal da Salamun Abu da shi John wanda ya haɗa mana sauti ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hankali.